This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya, Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanmu da yau ranar Talata 21 ga watan Yuli na shekara ta 2015. Ni ne Sarfila Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarin.
To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya tarbi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ma'aikatar harkokin wajen kasar a cigaba da ziyarar da shugaba Buhari ke yi a Amurka. A can Burundi kuma ana sa ran shugaban kasar Pierre Nkurunziza zai sake cin zabe a wa'adi na uku yayin da 'yan kasar ke kada kuri'u a yau Talata. Sakataren hukumar tsaron Amurka Ash Carter zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Talata.
Kanin labaran kenan aka ji. Sahabu Imam Aliyu tare da Aminu Hassan Gamawa suna tare da ni a nan ɗakin gabatar da shirye-shirye a cigaba da Doron Garden da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake a nan Amurka. Idan da sauran lokaci za mu kawo muku hirarraki da wasu daga cikin tawagarsa. A halin yanzu sai ku gyara zama domin ku ji cikakkun labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry na ya karbi marabcin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Talata yayin da shugaban ke ci gaba da ziyararsa ta kwanaki hudu. A jiya Talata shugaban ya gana da shugaba Barack Obama a fadarsa ta White House don tattauna irin barazanar da mayakan Boko Haram ke yi ga kasar da kuma wasu batutuwa. Mr. Obama ya yaba da zaben da aka yi a shekaran nan a Najeriya wanda ya kwatanta a matsayin zabe mai cike da sahihanci. Shugaba Obama ya ce mun ga zaben da aka mika mulki ga wata sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali. Wannan ya tabbatar mana cewa Najeriya na mutunta demokradiyya. Shugaban na Amurka ya kara da cewa ya da matuƙa kan hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram, ya kuma yi imani da cewa shugaba Buhari na da kyakkyawan shiri akan yadda zai murƙushe 'yan kungiyar da kuma magance rashawa da take kawo cikas ga cigaban tattalin arzikin Najeriya. Mr. Obama ya ce yana fata za su tattauna akan yadda Amurka da Najeriya za su haɗa kai akan batutuwan yaƙi da ta'addanci. Wannan ziyara ta shugaba Buhari ita ce ta farko a nan Washington tun bayan da ya fara shugabanci a watan Mayun wannan shekara bayan zaben da aka yi cikin lumana.
A can Burundi kuma ana sa ran shugaban kasar zai sake cin zabe a karo na uku yayin da 'yan kasar ke kada kuri'a a yau Talata a zaben da 'yan adawa suka kaura cewa. An dai ci gaba da hidimar wannan zaben bayan watannin da aka kwashi ana zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma yin kira ga kasashe akan shugaban ya koma gefe guda. Masu suka sun ce bai cancanta shugaban Nkurunziza ya sake shugabancin kasar ba, amma kotun kundin tsarin mulkin kasar ta ce shugaban ya cancanta saboda 'yan majalisa ne suka zabe shi, ba sauran jama'a ba a karon farko da ya yi mulki. Zanga-zangar da aka yi ta kai ga tashin hankali ciki har da jin fashewar nakiyoyi da harbe-harbe a daren Litinin a Bujumbura, babban birnin kasar. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi kira ga hukumomi da su tabbatar da samar da tsaro da kuma kwanciyar hankali a lokacin zaɓe, ya kuma kira ga dukkan jam'iyyun ƙasar da su koma kan teburin tattaunawa. Masu ba da shawara a Majalisar Ɗinkin Duniya na sa ido a zaben na yau Talata, wanda ya kunshi masu kada ƙuri'a miliyan 3.8 a ƙasar ta Burundi.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sakataren hukumar tsaron Amurka Ash Carter zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Talata don tattaunawa mako guda bayan matsayar da aka cimma ta shirin makamin nukiliyar Iran wadda Mr. Netanyahu din ke adawa da ita. Mr. Carter ya nemi ya karfafa gwiwar Isra'ila jiya Litinin, inda ya kwatanta kasar a matsayin ginshikin da Amurka ke amfani da shi wajen yin dabarunta a Gabas ta Tsakiya. Tunda farko dai Mr. Netanyahu ya soki shawarwarin matsayar da aka cimma da Iran da sauran kasashen Amurka da Burtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus, yana mai cewa kuskure ne mai cike da tarihi. Kwamitin Tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da wannan matsaya da aka cimma ba tare da wata turjiya ba, lamarin da ya janyo suka daga jakadan Isra'ila a majalisar, wato Ron Prosser, wanda ya kwatanta shirin a matsayin wato bala'i. Mr. Prosser ya ce yanzu Iran za ta yi amfani da kuɗi dala biliyan 150 kan 'yan ƙungiyoyin ta'adda, amma tambayar da za a yi a nan ita ce har nawa za a kashe akan Hezbollah da Hamas, nawa za a kashe akan shugaban Siriya Bashar al-Assad, kuma nawa za a kashe akan ayyukan ta'addanci a faɗin duniya. Jakadan Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta yaba da kwamitin sulhu, inda ta ƙara da cewa shirin ba zai gusar da damuwar Amurka akan Iran ba. Ta kuma ce wannan damuwar ta kunshi take haƙƙoƙin bil'adama da kuma goyon bayan 'yan ta'adda da Iran ke yi da kuma shirinta na makamai masu linzami.
Ƙasar Japan ta ce ayyukan tsokana da sojojin ruwan China ke yi a gabashin tekun China na ɗaya daga cikin barazanar tsaro a ƙasar, yayin da Prime Minister Shinzo Abe ke neman ɗaukar wasu matakai da ake taƙaddama a kansu. Rahotannin da ake duba harkokin hukumar na shekara-shekara wanda aka fitar yau Talata, hukumar harkokin tsaro ta maida martani ga Beijing dangane da maida iskar gas da ke ƙasan tekun gabashin China da kuma ƙarin sojan ƙasar da ake samu a kusa da wasu tsibirai da ke mallakar Japan, wanda su ma China ke ikirarin cewa nata ne. Rahoton ya musanta ayyukan da China ke yi a kudancin tekun China, inda ta fara gina wasu tsibirai, matakin da ya ƙara janyo fargaba tsakanin Beijing da wasu makwabtanta da ke gabashin yankin Asiya. Hukumar ta tsaro kuma ta nuna shirin makaman nukiliya masu linzami na Koriya ta Arewa a matsayin barazana ga tsaron Japan. To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, abokin aikin Salihu Galba ya halarci taron da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kungiyar manyan 'yan kasuwa na masana'antu ta Amurka. Ga rahoton da ya haɗa mana.
Bayan da ya kai mashi kyakkyawar gabatarwa, shugaba Buhari ya gode wa gwamnatin Amurka da tattaunawa mai ma'ana da ya yi da fatan cewa ƙasashen biyu sun ƙarfafa dangantakar da ke tsakaninsu a takawance da ke tsakaninsu. Da ya juya kan kungiyar da ta shirya masa liyafar sai ya ce,
"They have so many entrepreneurs and captains of industry here tonight speaks well of the growing partnership between Nigeria and the United States."
Ya ce kasancewar manya-manyan 'yan kasuwan Amurka a wurin babu shakka nuni ne cewa akwai ƙwaƙƙwarar dangantaka tsakanin Amurka da Nigeria, kuma dangantaka ce da ke ci gaba. Shugaba Buhari ya yabawa kungiyar ta shirya wannan liyafar cin abinci da shugabannin kamfanonin Amurka waɗanda suka bayyana masa shirinsu da kuma abubuwan da suke yi a ƙasarsa. Ya ce nufinsa a taron shi ne ya bayyana masu inda ƙasarsa ta sa gaba da kuma irin damar da masu saka jari daga Amurka suke da shi a Najeriya. Shugaba Buhari ya ci gaba da cewa,
"Ladies and gentlemen, due to the long-standing excellent relations between Nigeria and the United States, our two countries found it necessary to sign a binational commission agreement."
Saboda kyakkyawar dangantaka tsakanin ƙasashen mu biyu, wato Najeriya da Amurka, sun sanya hannu akan wata yarjejeniya a shekarar 2010 da ta shafi tattalin arziki, diplomasiya, siyasa da tsaro. Ya ce saboda ƙarfafa wannan yarjejeniya an gudanar da tattaunawa akan kasuwanci, makamashi da aikin noma da gine-gine waɗanda suka ƙara cuɗanya da kasuwanci da saka jari tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce ina son irin wannan cuɗanya ta ci gaba ta kuma ƙara haɓaka domin inganta tattalin arziki da kasuwanci. Sai shugaban kuma ya ci gaba da cewa,
"It is my intention to create the necessary environment for future investment in Nigeria. We are the most populous nation and largest market in Africa, with vast human and natural resources."
Ya ce zan yi duk iyakar ƙoƙarina na samar da yanayi mai kyau da zai taimaka wurin saka jari a ƙasar a sauƙaƙe da kuma ci gaba da harkokin kasuwanci, domin Najeriya ita ce ƙasa da tafi kowace ƙasa a nahiyar Afirka girma kuma da yawan jama'a. Ya kamata Najeriya ta zama ƙasa ta farko da masu saka jari daga Amurka za su yi tunanin zuwa domin mun fi kowa a ko ina Afrika yawan jama'a da kuma yawan harkokin kasuwanci. Buhari ya ambaci irin wuraren da Amurka za su saka jari kamar makamashi da noma da Israel gas da haƙan ma'adanan ƙasa da yawon shakatawa da kuma sauran wuraren da ba na haƙan man fetur ba saboda cimma muradin shirin nan na AGOA da gwamnatin Amurka ta ƙirƙiro.
To madalla. To kamar yadda na faɗa muku da farkon shirin, ina tare da Sahaba Imam Aliyu tare da Aminu Hassan Gamawa. A ziyarar da shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da tawagarsa sa kawo nan Amurka, shin kamar me da me shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya magana a kan su ma Sahabu?
To a hira da ya yi da kafofin yaɗa labarai ciki har da muryar Amurka, sashen Hausa da ma sashen Turanci, a tambayoyi da yawa abinda muka mai da hankali akai shine shin ya samu nasarar abin da ya kawo shi a wannan ziyara da ya zo nan Amurka, alƙawura da abubuwa da yake nema da me da me da me sun hada da maganar farfaro tattalin arzikin Najeriya, samar da aiki ga matasa, amma babban batun tsaro yana neman taimako wajen gwamnatin Amurka, ba ita gwamnatin Amurka kadai ba. Lokacin da ya halarci taron kungiyar kasashe bakwai masu karfin masana'antu, sun ce rubuta bukatun abubuwan da yake nema, farfado da tattalin arzikin yankin arewa maso gabashin Najeriya da sauransu, yace ya rubuta ya aika musu, ya riko kopi ya zo ya bayo shugaba Obama. To muka ce yana iya cewa an samu nasara, yace to jiya ya mika masa da wuya, a ce yanzu da ya bashi jiya yace an samu nasara, amma duk da haka akwai alamun cewa za su samu taimako da Amurka za ta ba su. Na ce masa to sai mu koma kan yakin da ta'addanci. Muka ce masa to ya aka yi tun zuwansa an zafi masu hare-haren nan, sun zafi kai hare-haren nan. Amurka kanta ta fuskanci wannan matsala a Iraki, ta fuskanta a Afghanistan, inda waɗannan ba mutane bane da suke da runduna da suke fitowa gaba da gaba a yaki da su, mutane ne da suke yakin sarika noke. Ta yaya Amurka ma kanta bata magance waɗannan matsaloli ba a ƙasashe, ga waɗannan ƙasashe na Iraki da Afghanistan za ta taimaka a Najeriya? Sai ce a'a, suna da wato tattara bayanan sirri da kuma horar da sojojin Najeriya da kuma samar da makamai. To sai muka ce masa to a samar da makamai, ai Najeriya a bisa bayanai da muke samu, Najeriya ta kashe kusan dala biliyan 30 cikin shekaru 5 da suka wuce ta kasafta domin yaƙi da yan Boko Haram. Me yasa za su nemi makamai waɗanda aka saya da waɗancan kuɗaɗe na suka yi ce to a magana kenan an sayi makaman? Domin sojojin Najeriya dai ba su da makamai. To kuɗaɗen da aka fitar ɗin nan in ma me aka yi da su za su bincika? Yace yana nan bincike, yana nan suna kai, za su ci gaba da bincike. To sai muka masa tambaya game da taimako da yake nema kasashen yammacin duniya. Mun karanta cewa ya gabatar da wannan bukata cewa kuɗaɗen Najeriya da aka sace aka zo aka ɓoye kasashen waje a taimakawa Najeriya a maido da waɗannan kuɗaɗe. Yace to sun masa alƙawari, amma abinda suka ce tukun Amurka ta ce ya zo da shaida, saboda gwamnatinsa tana aiki wajen tattara bayanai na waɗannan sace-sace da aka yi. Yace satar ba wai kuɗi kawai bane, ana a rana ana ɗibar ɗanyen mai ganga 150,000
haka
a fitar da su, ayi sace takardun bogi a nuna kamar da amincewan gwamnati, a fito da waɗannan mai a je a jibge su ana sayarwa a waɗannan kasashe kuɗaɗen ake ci. To wannan suke bin sawun waɗannan sace-sacen, sannan in dai aka samu takardun da shaida, to za a Amurka ta alƙawari za ta taimaka Najeriya a dawo mata da waɗannan kuɗaɗe.
Wato sai Najeriya ta ba da shaida cewar an saci kuɗin.
An saci man da kuma kuɗaɗen duka.
Da
takardun inda shaida suke, ina aka kai kuɗin ga abisawun kuɗaɗen, in dai aka zo mata da takardu, to ta alƙawari za ta taimaka Najeriya a gano waɗannan kuɗaɗe.
Haka.
Yawa.
To sai wani batu kuma, wannan batutuwan aka...
Bayan wannan aka yi maganan, an tambaye shi batun matsaloli na cin hanci da rashawa. Yace ba shakka wannan akwai, kuma dole a jajirce akan wannan, gwamnati ta ci gaba da dagewa wajen fadakarwa da kuma hukunta waɗanda suke da laifi, kuma ba wanda yafi ƙarfin haka wajen a hukunta shi.
Haka.
Kan wannan muka tambaye shi rikicin majalisa. Abinda aka saba shugaban ƙasa shi zai zo a majalisa ya ce ga wanda nake so ya zama shugaban majalisa, ga wanda nake so ya zama kakakin majalisa, kuma shikenan a zauna haka za a yi. Muka ce me yasa shi bai yi haka ba, kuma rashin yin sa hakan shi yasa ake samun matsaloli yanzu a majalisar? Dan me bai yace to in an yi haka ai haka ne kaida tace ayi? Yace wannan wani rukuni ne na gwamnati, suna da hanyoyin su na zaben shugabannin su, ba daidai bane gare shi ya shiga. In ya shiga an yi nadi. Yace to kuma in haka ake yi wannan kaida ce? sai ce abin da ya sake nan bai shiga cikin wannan abin da ake ba, saboda haka yana gani za a samu warwarewar wannan matsala. To kuma kuma muna kokari a halin da muke magana yanzu, muna kokari mu sauke wato wannan sauti na hira da muka yi da shugaba Buhari. Za a ji cikakkiyar hiran cikin shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. To amma koma ga tambaya da kai, ya ce dai ana na kokari wajen cin yaki da cin hanci da rashawa.
Haka ne.
To wannan rikici na majalisa ya ce wannan haƙƙi ne da majalisa ta warware, kuma in ya shiga sa baki ya ce ga wanda yake so kaman yayi nadi ne, kuma wannan ba daidai bane,
ba daidai
bane, ya saba ka'ida,
ya saba doka.
Wato ina ga sahaba abun yana da nasaba da alƙawarin da dauka kenan lokacin da aka rantsar da shi, kasan yayi aibatin cewa shi ba zai katsalan danga harkokin majalisa da shari'a da sauran bangarorin gudanar da gwamnati ba. Ina ga kaman watakila za a yi cewa bashi yana da nasaba da wannan kenan,
ya sai ba zai rasa. Bari mu ji abinda malamin gaba zai ce kan haka.
Tabbas kasan a sau da dama ana zarginsa da cewa tsohon soja ne, kar koyi irin mulkin soja. Ina ganin ɗaya daga cikin dalilan da yasa yake kaffa-kaffa kuma yake taka tsantsan shine yana so ya nuna wa jama'a cewa wancan mulki da ya a baya tsari ne na mulkin soja, wannan kuma mulki ne na demokradiyya da kundin tsarin mulki ya tana da za a yi. Kusan duk yadda yaje tambayar da ake masa, tambayar da ake mana mu ma shine, shin kuna ganin a matsayinsa na tsohon soja zai bi doka da oda? Ina ganin abin da yayi yanzu, matakin da ya dauka na cire hannunsa, abin da ya dace ne. A baya tsohon shugabanni sun sa yawunsu, sun sa hannunsa a abin majalisa, haka din kuma bai haifar da wani alfanu ba, ya yi zagon ƙasa ne wa demokradiyyar Najeriya.
To malamin gama ganin hakan, baka ganin yanzu rashin sa bakin nasa, kana ganin, bari tambayar cewa kana ganin yan Najeriya ko kuma siyasar Najeriya demokradiyyar ta yi kwarin da za a cire hannu a yale su yi ta kansu, saboda dubi matsalar da ake fama yanzu. An ce yanzu so biyu ana dage dawowar majalisa, an tafi hutu na farko saboda a warware wannan rikici, ba a warware ba. Sannan yanzu da ya kamata yau talata su sake dawowa, an sake ƙara lokaci saboda har yanzu ba a warware rikicin shugabancin nan ba. To baka gani wannan na iya jawo cikas ga muradun shi shugaba Buhari?
To kowane abu za a iya cewa yana da nasa illolin. Tabbas illar ita ce watakila zai iya sawa ba za a samu aiwatar da abubuwa da gudanar da su cikin lokaci ba. Amma abin da na sani shine da ya shigo yayi ruwa yayi tsaki a cikin al'amarin nan, akwai mutane yan adawa da za su shigo su ce to kun ga abin da muke gaya muku, dama soja ne ba zai buka idan demokradiyya ba. Abin da ke faruwa yanzu ba laifin Buhari bane, laifin su majalisa ne, laifin yan siyasa ne, son zuciya ne. Kuma wani abu da ya kamata mu fahimta, ita dama demokradiyya a kullum ba lalle ne a ce bakin jama'a ya zo ɗaya ba, ana iya samun irin wannan saɓani. Fatanmu dai shi ne su 'yan majalisa su yi amfani da hankali, su yi amfani su bi doka wajen warware wannan matsala. A yanzu haka rikicin da ake a majalisa bai hana shugaban ƙasa aiwatar da abubuwan da yake aiwatarwa ba. Kuma dama ya faɗa a bayanin da ya yi jiya da rubutu da ya yi a jaridar Washington Post cewa ba zai ma naɗa ministoci ba sai a watan Satumba. To kaga idan har hakan nan ne, daman babban abin da yake neman majalisa ta masa a yanzu shine ta amince da ministoci da zai nada. Tunda kuma ya ce yana so ya nada mutane ne na kwarai, yana so kuma a gyara tsarin yanayin mulki kafin a nada ministoci, saboda in aka ji aka nada ministoci a irin tsarin da ake cin hanci da rashawa da sauransu, ko da an nada mutumin kirki in yazo ba zai iya tabbaka wani abin kirki ba. Amma idan har aka gyara yadda ake gudanar da abubuwa, sa'annan kuma aka sa mutane na kwarai, to abubuwa za su yi daidai.
Dr. Gama ban tare numfashinka ba kan wannan batu, mun masa tambaya kan batun nada ministoci, saboda makala da ya rubuta a wannan jarida ta Washington Post yake cewa zai nada ministoci ba sai cikin watan Satumba. Muka ce masa to baya ganin cewa yana baiwa masu sukar lamirin gwamnatinsa dama su ci gaba da sukar, cewa shi yana gani ya iya kome, bai san mashawarta, bai karban shawara, shi kadai ya san kome da ke damun Najeriya zai warware. To nan ma yayi magana kai, idan aka saurare mu cikin shirye-shirye mu masu gabata, insha Allah za a ji amsar da ya ba kan wannan.
Haka. To dazu jami'an bankin duniya suka gana da shugaba Buhari. Ko za ka mana bayani akan
wato shugaban mutanen bankin duniya da kuma hukumar kiwon lafiya ta duniya?
To wannan wani abu da yake da armashi a wannan tafiya ita ce ba wai ya zo ya ga shugabannin Amerika da jami'an gwamnatin Amerika bane kawai. A'a, ɗaya daga cikin makasudin wannan ziyara ya zo kuma ya gana da ƴan kamfanonuwa da masana'antu kamar yadda aka yi a rahoton da ya gabata, cewa ya gana da ƴan kasuwanni ya nuna musu cewa in banda mai da Najeriya take da shi, tana da wasu harkoki na kasuwanci da za a iya yi da Najeriya. Abu na biyu kuma ya zo ya gana da ƙungiyoyi, manya-manyan ƙungiyoyi masu zaman kansu da suke da sha'awar zuwa Najeriya su taimaka, musamman hukumar kiwon lafiya ta duniya, bankin duniya da kuma gidauniya na Bill Gates da yake da shi. Akwai tsohon ministan kiwon lafiya na Najeriya kuma ɗan takarar gwamna a Bauchi, Dr. Muhammadu Fate, wanda yana ɗaya daga cikin jami'an da suka shirya wannan abu, sun gayyato waɗannan jami'ai da suka gana da shugaba Buhari domin a tattauna ta yaya ne za a magance irin ta'adi da Boko Haram da rashin zaman lafiya yayi a arewa maso gabas. Idan muka duba za mu ga cewa a sau da dama muna maganin Najeriya ta samu makamai, Najeriya ta samu sojoji, amma kowa ya sani cewa matsala da kuma irin ta'adi da aka yi a arewa maso gabas da kuma wasu bangarorin Najeriya, ƙarfin soja kawai ba zai magance wannan abun ba. Ana buƙatar a gyara makarantun da aka lalata, ana buƙatar a farfado da tattalin arzikin wannan yanki. So daga abubuwan da aka tattauna akai sun danganta daga ta yaya waɗannan ƙungiyoyi wanda suna da kuɗaɗe da suke taimakon mabukatu, ta yaya ne za su iya zuwa su taimaka a ɓangaren lafiya, su taimaka a ɓangaren ilimi, su taimaka a ɓangaren cigaba. Wannan ba ƙaramin abu ne da yake da mahimmanci ba, saboda idan ka duba za ka ga kamar yadda Sahabu ya magana, mutane na tambayan ko abin da ya zo nema ya cimma. Buhari bai zo nan roƙo ba, ya zo sada zumunta ne, kuma ya zo ya tabbatar da cewa dangantaka da ke tsakanin Najeriya da Amurka, wanda a baya ta taɓarɓare a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata, an farfado da ita. Kuma daga abin da muke gani a yanzu, kamar shi Buhari a nan ɗin ma yana da farin jini, mutanen da ya gana da su da dama sun nuna cewa za su bashi goyon baya saboda a samu ci gaba a Najeriya, saboda kuma a magance waɗannan matsaloli da ke fuskantar Najeriya.
Malam Aminu, a baya mun ga gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Goodluck Jonathan ta kawo irin makamancin wannan ziyara a na Amurka. Kamar na san ka bi diddigin duka ziyarar da wanda shi shugaba mai ci ne yanzu wato Buhari ke yi, kamar ya za ku kwatanta wacce ziyara ta tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan da kuma ita wannan ta wacce Buhari ke yi a yanzu?
Maganar gaskiya akwai bambanci, kuma daga yanayin mutanen da suka tarye shi, daga yanayin masaukin da aka bashi, daga yanayin irin 'yan Najeriya ma da ke wasu ɓangaren ƙasar nan da suka yi tururuwa suka shigo domin yi masa maraba. Akwai mutane da dama da ke zaune a ɓangarori da dama, dukkanmu daga wasu garuruwa muka zo mu domin mu tari shugaban ƙasa, domin mu nuna masa goyon bayanmu. A yanzu hakan nan da nake maka magana, ɗaya daga cikin abin da ya sa gwamnatin Amurka ta kita taimakawa gwamnatin Jonathan a yaƙi da take da Boko Haram shine zargi da ake wa wannan gwamnati na keta haƙƙin bil'adama da kuma cin hanci da rashawa, da kuma cewa in an ba su makaman ma daga ƙarshe makaman za su shiga hannun 'yan ta'adda, ko kuma in an ba su kuɗi ne daga ƙarshe mutane za a sace waɗannan kuɗaɗen, ba za a yi aiki da su ba. Amma wani abu da ya yi na burgewa shi shugaba Buhari kafin ya zo, ya canja kwamandojin sojojin Najeriya, wanda hakan nan ɗin ya nuna wa Amurka cewa a shirye yake don ya yi abin da yake sabo, kuma yayi abin da yake akwai cancanta a ciki.
To madalla, mun gode kwarai da gaske.
A yanzu kuma a kasance da mu a cikin shirinmu na gaba domin jin cigaban wannan hira da muka yi.
Kamar yadda muka sani, insha Allah cikin dare aka gama sauki wannan hira da muka yi, za a ji shi. Na ji yanzu lokaci ne da za a saurari wato ra'ayoyin
masu sauraro kwarai da gaske. To yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
To bari mu fara da wasiƙar Isa Lawan Gigir jihar Yoban Najeriya, wanda ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ganawar da shugaba Buhari da shugaba Obama na Amurka ta zama alheri ga al'ummomin ƙasashen biyu. Sai kuma saƙon Badamasu Aliyu Rijiyar Lemo Kano, wanda ya ce ina kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da duk wani surutu da 'yan jam'iyyar PDP ke yi a kan gwamnatin shugaba Buhari, domin babu komai a cikinsa illa soki burutsu da rashin sanin ya kamata. Sata da biro kuwa ta ƙare da yadda Allah a Najeriya. A gaskiya VOA Hausa, na ji daɗin yadda gwamnatin Amurka ta karrama shugaba Buhari na yi masa tarbo mai kyau. wannan ya nuna cewa martabar ƙasa ta fara dawowa a idan duniya. Da fatan Allah ya sa wannan ziyarar ta zamo ma Najeriya alheri, sako daga Garba na Halikan ba. Assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ganawar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da shugaban Amurka Barack Obama ta kawo ƙarshen matsalar tsaro dake addaban Najeriya. Wannan sako ya fito ne daga Garba Sabiola gashuwar jihar Yobe. Shi kuwa Malam Usaini Dango ta kara suwa daga jihar Yobe cewa yayi assalamu alaikum VOA Hausa, da fatan kun yi sallah lafiya. Dan Allah ku bani dama na jajantawa al'umar garin Damaturu sakamakon tashin wani bam wanda ya sanadiyar asarar rayuka, da fatan Allah ya kare na gaba. Sai sakon mai nasara Nasarawa Funtuwa wanda ya ce ta tabbata cewa ziyarar Muhammadu Buhari a Amurka tana cike da alfanu, don kuwa mun lura cewa akwai kyawawan manufofi a ziyarar. Muna addu'ar Allah ya sa ziyarar ta zama alheri ga al'umar Najeriya. Da ƙarshe sai sakon Nura Bello Daraja Kasir Kusau wanda ya ce assalamu alaikum VOA. Hakika mu ma talakawan Najeriya muna goyon bayan kama duk wani wanda ake zargi da wawure kudin ƴan Najeriya, ganin cewa ƴan kasar na fama da matsanancin halin tattalin arziki.
To kada a manta dai ana sauraron shirye-shirye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amma kafin mu kai shiga shirinmu na gaba ga wannan sakon.
Karatu yana da muhimmanci. Allah subhanahu wata'ala kansa a cikin Alkur'ani cewa ya hala yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, shin waɗanda suka sani da waɗanda ba su sani ba za su yi daidai? Kin ga ba za su taba zama daidai ba. Sannan Allah subhanahu wata'ala ba a bauta mai da jahilci. Har rantsuwa ya yi cewa jahili ba zai shiga aljanna ba. To indai kana son ka shiga aljanna, to wajibi ne kashe ka nemi ilimin nan.
Shugabar kungiyar tallafawa mata musulmi Imwan Hajiya Rabia Tusfiyan kenan. Ku saurari shirin nagari na kowa kowace ranar Lahadi cikin shirin Hantsi a kasance da sashin Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
To sakata na kukin wajen Amurka John Kerry ne ya karbi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Talata, yayin da shugaban ke ci gaba da ziyararsa ta kwanaki hudu. A jiya Talata shugaban ya gana da shugaba Barack Obama a fadarsa ta White House don tattauna irin barazanar da mayakan Boko Haram ke yi ga ƙasar da kuma wasu batutuwa. Mr. Obama ya yaba da zaben da aka yi a shekarar nan a Najeriya wanda ya kutanta a matsayin zabe mai cike da sahihanci. Shugaba Obama ya ce mun ga zaben da aka mika mulki ga wata sabuwar gwamnati cikin kwanciyar hankali. A can Burundi kuma ana sa ran shugaban kasar zai sake cin zabe a wa'adi na uku, yayin da ƴan kasar ke kada kuri'a a yau Talata a zaben da ƴan adawa suka kauracewa. An dai ci gaba da hidimar wannan zaben wato bayan watanni da aka kwashe ana zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma yin kira ga ƙasashe akan shugaban ya koma gefe guda. Masu suka sun ce bai cancanta shugaba Pierre Nkurunziza ya sake shugabancin ƙasar ba, amma kotun kundin tsarin mulkin ƙasar ta ce shugaban ya cancanta saboda ƴan majalisa ne suka zabe shi ba sauran jama'a ba a karon farko da ya mulki. Zanga-zangar da aka yi ta kai ga tashin hankali ciki har da jin fashewar nakiyoyi da harbe-harbe a daren Litinin a Bujumbura, babban birnin ƙasar. Sakataren hukumar tsaron Amurka Ash Carter zai gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a yau Talata don tattaunawa mako guda bayan matsayar da aka cimma ta shirin makamin nukiliyar Iran wadda Mr. Netanyahu ke adawa da ita.
To madalla, masu sauraronmu, a nan muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, da injiniyan mu ta yau, ni Sarfi da Hashin Gumal ke cewa ku huta lafiya, amma kar ku kashe rediyon ku, domin Halima da Maryam na tafi da shirin yau da gobe.